ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan'uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci a wannan dare mai albarka insha Allah mun shiga daren Lahadi wanda shine daren 28 ga watan Dhulhijja shekara ta 1447 bayan hijira ya dace da lissafin 13 ga watan Yuni 2026 daga wannan masallaci na tunawa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kuma ana cewa kan da harko to babu dai daga wannan masallaci muke mika sakon barka da warhaka a daidai wannan lokaci da zamu gabatar da wannan takaitacciyar nasiha mai taken fa'idojin tauhidi ga wanda yayi ruku da shi a wannan matashiya lura da yawaita magana da ake akan tauhidi har wasu suna ganin cewa kamar an matsa musu kamar ana zargin ko su ba masu imani bane shine muka ga dacewar bara a faɗi wasu daga cikin fa'idojin da mutum zai samu idan yayi ta haqiqat tauhid idan ya tabbatar da tauhidin sa mai inganci ana fatan ya samu waɗannan fa'idoji a rayuwar duniya da lahira wannan zai kwadaitar da mu akan ƙara inganta yadda muke kadaita Allah a cikin bautarsa yadda muke kadaita Allah a cikin siffofinsa da yadda muke kadaita Allah a cikin ayyukansa na rububiyya babu shakka babu wata ni'ima da Allah zai mu bawa kamar ya sanya shi daga cikin ahlut tauhid wato Allah ya maka gamdakatar ka zama musulmi wanda kake kadaita Allah da bautarsa akwai mutane da yawa waɗanda in hikima ne sun fika wasu sun fika asali Quraishawa ne ma wasu sun timu wato wadata ko sanin duniya ko sanin sirrorin ilmomin kimiya da fasaha da makamantansu amma sai kaga sun rasa wannan ni'ima mafi girma sai ga sun faɗi babu nauyi duk abin da mutum ya samu a duniyar nan idan ba shi da imani da Allah bai haƙƙaƙa tauhidi ga Allah ba to babu mai asara kamar sa matuƙar da ya dace Allah ya sanya ya tuba a ƙarshe ba haka malam Wahid Abdulsalam Bali yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi yake cewa bawa musulmi bai mallaki wata kaddara wani asset mafi daraja kamar imaninsa ba saboda haka ake so koda yaushe mutum ya dinga alkinta imaninsa dan ya ga cewa ya cika lafiya ya cika bisa ka'idar wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan ni'ima ta tauhidi saboda girman sha'aninta a sanadiyyarta Allah ya halicci wannan duniya da abin da ke cikinta wa khalaqas samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ma kasabat Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kuma saboda a zo a yi ibada a koma wajen sa yayi sakamako saboda tabbatar da tauhidin nan Allah ya aiko annabawa da manzanni ya soka musu da littafai mabambanta kamar yadda yake cewa wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut cikin suratul nahl Allah ya aiko annabawa da manzanni zuwa ga dukkanin al'ummomi domin ki kira zuwa ga abauta wa Allah kuma a gujewa bautar duk wani abu na shirka saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanni tattara wasu bayan wasu kuma dukkaninsu da'awarsu kenan kira zuwa ga ɗayanta Allah da kira zuwa ga barin shirka Allah madaukakin sarki ya wato kadaitu da siffofi kamar yadda muka sani ya kuma kadaitu da kasancewarsa shine Ubangiji, ya kuma kadaitu da cancantarsa shi ya kamata a bautata mawa. Saboda haka waɗannan fannoni guda uku, abinda ya shafi rububiyar Ubangiji, abinda ya shafi cancantarsa akan shi kadai ake bautatawa da gaskiya, abinda ya shafi sunayensa da siffofinsa kyawawa wanda ya kadaita da su, sune manya-manyan fuskokin da ake fata bawa ya tabbatar da ya inganta ya haƙaƙa tauhidinsa ga Allah ta wannan fuskokin. Sannan kuma waɗannan abubuwan ba sa yiwa kawai a faɗe da baka ko da iddi'ai, a'a, ana so ne mutum ya faɗa, zuciyarsa ta ƙudirce, sannan aikinsa ya tabbatar da abinda zuciyarsa ta ƙudirce. Bai ishi mutum kawai ya ce da baki ai shi yayi da Allah ne mahalicci kare ba. Akwai kafiran da su ma sun yarda haka ne. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Akwai kafirai da sun yarda haka ne, musamman su shiga cikin kunci ko damuwa. Saboda ka bai tsaya iya nan ba, sai ka tabbatar a cikin zuciyarka da aikinka cewa kasantuwar Allah madaukakin sarki shine yayi halitta, kuma shi kadai ya cancanta halittun nan saboda tabawa. Kuma Allah ba shi da wani irin sa ko kinin sa, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Maganganu ne dai masu fadi waɗanda ba zai yi ayi su a nan gaba ki dai ba. Idan muka dauki kalmar tauhidi a mataki na farko, kalma ce kamar yadda muka sani ta larabci wadda aka hausantar da ita at-tauhid ala wazni taf'il, wanda taf'il kamar masdari ne na wahada yuwahhidu tauhidan fa huwa muwahhid, ya kadaita, yana kadaitawa, shi mai kadaitawa ne. Kamar yadda za a ce kallama yukallimu takliman da ire-irensu, ma'anarsa a harshe a larabce shi ne aka ce wahada, ma'ana ja'alahu munfaridan, ya mai da shi shi kadai, babu abokin sarki ko tarayya a tare da shi. To wannan shine tauhidi a harshe. Idan muka dauki istilahin malamai na addinin musulunci, malamanmu suna cewa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, shine tabbatar da kadaituwar Allah a cikin abubuwan da Allah yake banta da su. Minar rububiyya, ka tabbatar da Allah kadaituwarsa ta fuskar halittar duniya da ababen da ke cikinta da halittar komai da tarbiyyar komai na halittu, tsirrai da ruwa da ƙasa da duwatsu da mutane da aljanu da mala'iku da abin da ake gani da wanda ba a gani, da aljanna da wuta da sirati da komai, duka halittun Allah ne. Ka tabbatar da cewa babu wanda ya taya Allah yin wannan aiki, ba wanda zai iya yin irin na Allah. Allah kuma ya halicci waɗannan halittu ne ba dan yana da buƙatuwa zuwa gare su ba, a'a, sai dan cikar Allahntakarsa na farko kenan. Na biyu kuma shine tauhidul uluhiyya, wato bauta ga Allah. Ka gane cewa kasancewar Allah madaukakin sarki shi ya halitta, da kuma shi kadai ya cancanta a bautata masa ba tare da an hada shi da wani abokin tarayya cikin halittunsa ba. Kuma wannan bauta za a yi ta ne yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta, a bisa abinda ya aiko annabawansa da manzanninsa suka karantar da mabambantan al'ummominsu. Mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan bautawa Allah ne da abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana, da kuma ababen da shi Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato damar cewa ya shar'anta wasu abubuwa ƙari akan abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta. Waɗannan sune abinda za a yi bauta da su daga cikin rukunne na ibadoji da sauran wajibai da sauran ayyuka na zukata da gaɓoɓi waɗanda ake yi don bautata wa Allah da su. sannan bawa ya san cewa kuma wannan bautar shi bawan shi ne zai ci alfanunta. Allah ba shi da wani alfanu da zai sa zai samu a ciki, da dukkanin bayi za su haɗu ga baki ɗaya su zama da irin zuciyar aqqa abdin mu'min, zuciyar wani bawa da yafi kowa tsoron Allah, ba za su amfani Allah da komai ba. Da bayi kuma za su haɗu dukkaninsu su bijire da irin zuciyar aqqa abdin kafirin, da zuciyar wani bawa mafi ɓarna da kafirci, ba za su cutar da Ubangiji da komai ba. Duk abin da suka yi na bauta to su ne za su ci falalarsa, abin da suka yi na ɓarna su ne za su cutar da kansu. Ɓangare na biyu kenan. Ɓangare na uku shi ne kasancewar Ubangiji Maɗaukakin Sarki shi ne mahalicci, shi ne ahadun samadu, yana da wasu sunaye da siffofi waɗanda ba su yi iri ɗaya da na kowa ba. Ko da ka ji sunan ya yi iri ɗaya to siffar ta bambanta, ko da ka ji suna ya yi kama to ba irin siffar ɗaya ba ce. Allah yana da siffofi, yana da sunaye kyawawa da yake ɓanta da su. Wajibinmu shi ne mu tabbatar mai da su a bisa abin da ya tabbatar shi da kansa a ƙur'aninsa, da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisansa ingantattu, ba tare da an murɗe ma'anarsu ko an yi kwatanci da na bayi ko an kore an ƙaryata ba. A bar su yadda Allah ya faɗe su, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su, a yi imani da su ba tare da jayayya ko ilhadi ba. Waɗannan gaɓoɓin guda uku su ne muhimman gaɓoɓin da ake tabbatar da tauhidi a cikinsu. Al-Imam Ibn Rajab, Allah ya gafarta masa, Ibn Rajab a cikin littafinsa Jami'ul Ulumi wal Hikam, sharhin arba'una hadisa, yana faɗan wata magana da ta zama wato maganar da ake kotun ɗinta a kodayaushe a irin wannan muhallin, da yake cewa لا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. يجي وهذا هو حقيقة التوحيد. يجي زكاتا باسا تبسام وتنقرتا ba sa zama lafiyayyun zukata masu nagarta har sai sanin Allah ya samu gindin zama a cikin zuciya, hakanan girmama Allah ya samu wurin zama a cikin zuciya, hakanan ƙaunar Allah ta shiga cikin zuciya ta zauna dafa'an, hakanan kuma tsoron Allah ya shiga wannan zuciya, hakanan kwarjini na Allah Maɗaukakin Sarki ya shiga wannan zuciya, da kuma dogaro ga Allah Maɗaukakin Sarki. Yace kuma waɗannan abubuwan su shiga su cika zuciyar maƙil, yace to wannan kuma shine tsantsar tauhid. Yace wa hadha huwa haqiqatu tauhid, a samu zuciyarka ta san Allah, zuciyarka tana girmama Allah, zuciyarka tana ƙaunar Allah, zuciyarka tana tsoron Allah, zuciyarka tana ganin kwarjinin Ubangiji, zuciyarka ta dogara ne da Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma waɗannan siffofi su zama sun samu gindin zama sun zauna lafiya lau a cikin zuciyarka, ba wai suna fluctuating ko suna shakin ba. Wannan shine haqiqatu tauhid. Malamai suna ganin akwai wasu gaɓoɓi da za su ba mutum dama idan ya kula da su shine za a lissafa cewa tauhidinsa ya tabbata. Su ne ma'ayin na tahqiqut tauhid, ma'aunin da ake gane mutum ya tabbatar da tauhidinsa ya cika a cikin zuciyarsa. Abu na farko shine al-ikhlasu fil ibadat, musulmi ya zamana cewa yana yin ibadarsa don Allah. Duk abin da za ka yi na ibada, sawa'un ayyuka ne na jiki ko ayyuka ne na zuciya ko ayyuka ne na dukiya ko wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada, to ka dinga ƙoƙari kana sabunta ikhlasinka, jiya mallam ya mana magana akan wannan gaba akan hadarin da ke cikin wato wata da ikhlasi yin sawarwara da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya riga ya sa kaida cewa baya karban aikin da aka yi shirka da shi Allah yana faɗa cikin hadisi kudusi cewa wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani na taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da wancan abokin shirkan bana bukata Allah baya bukatan ai masa aiki wanda za a hada shi da wani abun halittarsa saboda gaba ce muhimmiya ta taqiqut tauhid ita ce al ikhlas fil ibadat ya zama da duk aikin da zaka yi na ibada to Allah kake nufata da shi Allah kake halartowa a cikin zuciyarka ka gujewa neman yaban mutane ko neman burge su ko dacewa da su ko dan su ga kana yi ko dan a je a bada labari idan mutane su da kansu ne suka gani suka yaba ba tare da kai ka nufata ba to wannan babu laifi wannan yana iya zama ajilul bushral mu'min wato bushara ta nan kusa ga mu'mini cewa Allah madaukakin sarki yana kaunarsa kuma ya so kada kaunarsa a cikin bayin Allah amma kar ka yadda ya zama kai kana yin wannan aikin ne da manufar cewa kana so a gani a yaba maka na daya kenan na biyu tarku shirk bi anwa'i barin shirka da nau'o'in ta guda biyu nau'ayi kenan za a ce akwai ashirkul akbar wanda yake mukhrijun anil milla akwai ashirkul asghar wanda yake la yukhriju anil milla manyan ayyukan shirka waɗanda za su iya fitar da mutum daga tauhidi su fitar da shi daga da'irar musulunci da ƙananan ma waɗanda ba sa iya fitarwa sai dai su lalata nagarta a addinin mutum kamar ita kanta riya din da makamantansu waɗannan ma wajibi ne mutum ya guje musu kafin tauhidin shi ya tabbata ya zamana cewa ya tabbatar da tauhidi ta hanyar gujewa shirka shine ma'anar la ilaha illallah din wato tabbatar da Allah shi kadai ne abun bauta da kuma guje ma duk wani abu da ake bauta tama kuma bayan Allah abu na uku tarkul bid'i almunafiya li kamali tauhid guje ma bid'o'i waɗanda suke suna kore tabbatuwar tauhidi su bid'o'i kala-kala ne ta fuskar nauyinsu da irin gravity ɗin da ke tare da su akwai bid'a da idan mutum ya yi ta zai iya fita daga addinin musulunci an kira ta bid'a ne saboda wata ibada ce fararriya wannan shi ya ba ta siffar bid'a sannan kuma za ta fitar da mutum daga musulunci saboda tana daga cikin nau'o'in shirka alal misali kamar dawafi ga kabari wanda yaje yana kewaye kabari kamar da ake kewaye Ka'aba da nufin yana neman a yardan na cikin kabarin nan ko yana roƙonsa ko makamancin haka wannan bid'a ne kuma mukassira ce hakanan a roƙon wata alfarma a gurin matattu kiran matattu kamar da ake kiran Allah da neman biyan bukatu a wurinsu wannan ma bid'a ce kuma tana iya kai mutum zuwa ga shirka ire-iren waɗannan bid'o'i al-mukaffira wajibi ne mutum ya guje su kafin tauhidin sai ya tabbata akwai kuma na gaba suka ce tahqiqut tawakkul ala Allah wal i'timad alayhi mutum ya tabbatar da dogaro ga Allah ya dogara ga Allah cewa Allah shike kashewa shike rayawa shike azurtawa shike kwace arziki shike bada lafiya shike warkarwa daga cuta shike daga darajar bayi ko yayi kasa da su duk wani abu da ka gani a cikin duniyar nan Allah shike kaddara shi ka dogara ga Allah cewa shi yake bayarwa shi yake kar ka dogara da wani Allah wajen neman waraka ko wajen neman arziki ko wajen neman biyan bukata ko wajen neman haihuwa ko kuma ma ka tsokan ka ji mutum yana neman bukatar lahira a gun bawa gajiyayye dan uwansa ya kira sunan wani shehi da nufin wai shehin in an je lahira ya taya shi ya tsallakar da shi siradi ko kuma shehin ya saka shi a aljiwun babbar rigarsa ko wani zance irin wannan da ya fi kama da khurafa a nan duniya ma ba zai iya maka ba a nan duniya ma ta kanshi yake ballantana ya biya wa kansa bukata har kuma kai ya biya maka. Wannan yana hana tabbatuwar tawakkali, wato bai sallama rayuwa ga wani Allah da tunanin cewa zai iya maka wata alfarma ko zai iya samun maka da wata daukaka ko shine zai warkar da kai daga cuta ko shine zai wani abu makamancin haka. Waɗannan suna cikin duka ayyukan da Allah ne yake yin su wanda Adam baya iya yi. Wajibi ne mu tabbatar da wannan shi ma kafin tauhidin mu ya tabbata. Na ƙarshe na biyar shine al-inqiyadu li awamirillahi wa nawahihi, ni sallamawa da miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah da hannunsa. Tauhidi bai cika ya tumbatsa alhalin kuma muna jayayya da dokokin Allah, ba mu yarda da dokokin Allah ba. Allah ya faɗi abu mu kuma mu ja da magana ko da aikin mu, ga tsarin da Allah ya tsara a rayuwa, ga tsarin da Allah ya tsara na ibadoji da umarni da hani da halal da haram. Sai kuma su mutane su ga cewa a suna da wasu dabaru, su abinda Allah ya ce haram ne haihu suna ganin za su iya halastawa, abinda Allah ya ce a aikata suna ganin ba haka ya kamata a yi ba. Sawun a cikin ibada ko cikin mu'amala ko cikin kasuwa ko tattalin arziki ko makamancin haka, haramta halal ko halasta haram yana munafati da tabbatan tauhidi, domin shiga cikin hurumin Allah ne. Irin waɗannan abubuwa da mutane suke na halasta riba, halasta giya, halasta zina, halasta duk wani abu da Allah ya haramta ko abin da Allah ya halasta mutane su haramta, su jayayya da abu. Kamar mafi yawan mata da suke jayayya da dokokin Allah akan gado, akan aure, akan saki, waɗannan duka suna iya kaiwa ga munafati da tauhidin mutum. Idan mutum yana ƙudirce cewa shi bai yarda ba, za ka ga mata a wannan zamanin da su da masu taya su a cikin nazariya ta abinda yake ce ma al'unufa ko mai sunan shi feminism, wato kariya ga ra'ayoyin da suke cewa an cuci mata. Za ga tun suna yin abin a baki har ya shiga cikin zukatansu ya zama aƙida. To wannan yana kore cikar tauhidin mutum. Za ga mace musulma wata ma har tana da wani nasibi a ilimin addini, amma tana jayayya da aure na biyu ko na uku, tana ganin kawai ba a yi mata adalci ba. Tana jayayya da tsarin da Ubangiji ya tsara game da gado ko tsarin da Ubangiji ya tsara game da kiwama, cewa namiji shine jagora, mace tana ƙasa. Za ga mata da yawa a yanzu cikin musulmai suna jayayya da irin waɗannan abubuwa, ko tana jayayya da kasancewar maza su ne shugabanni, ai ita ma za ta fito ta shugabanci. To wannan tun suna faɗi a baki ba su sani ba har ya shiga cikin zukatansu ya zama aƙidarsu. Duk sanda aka faɗi waɗancan maganganu na cikin Alƙur'ani ko sunna, suna jin baƙin ciki, suna jin takaici, irin baƙin cikin da musulmi yake ji da takaicin ya ga ana shirka. To da haka suke faɗawa cikin irin wannan ramin na ɓata ba su sani ba. Allah ka tsare mu. Waɗannan abubuwan ‘yan uwa masu albarka, to su ne ake ta haƙiƙar tauhid. Kowa sai ya tsaya ya kalli tauhidinsa, shin ya cika waɗannan sharuɗa? Idan ya cika sai mu gode wa Allah, falala Allah sai ba iyawar mu bane. Idan akwai naƙasu sai mu tashi haikan wajen alleviating wannan deficiency din, wajen ya za a yi mai remedy, ya za a yi mu gyara wannan deficiency din ta hanyar aiki tukuru da roƙon Allah maɗaukakin sarki akan ya ba mu nasara. Zaka ga hatta annabawa jama'a suna cikin tsoro da taka tsantsan game da al'amarin tauhidi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani a cikin zuciya yakan koɗe ya ɗashe ya tsida ya sutale kamar yadda tufafi yake koɗewa. Innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abu Dawud. Lallai imani yakan ɗashe ya koɗe a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda tufafi yake kodewa zaka ce tufafi sabo da zanin shi rada rada kullun a wanke a saka a goge yayi datti ya dirana wata ne sai ga duk zanin nan ya bace duk sabuntan nan ta tashi duk wannan starting ya kau Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ku dinga roƙon Allah ya sabunta muku imanu fas'alullaha an yujaddida lakum imanakum zaka abin sai da addu'a sai da kuma wasu dabaru bayan waɗannan a idan mutum yayi dace ya samu imani nagartacce ya samu tauhidi mai kyau ya cika irin wannan sharɗin da aka ambata to zai samu fa'idoji da yawa a rayuwarsa waɗannan fa'idoji dama su ne mahallin tattaunawar mu fa'ida ta farko wani mun kowa mai kawo ko zuwa guda goma ko dozin guda kafin awa ɗaya ta cika Allah ba ka awa ɗaya ne ko mita arba'in ne to dan wala goye sai zaka bar shi taliki zaka wala ko ka hana ba taliki a na daya al-amnu tam fi dunya wal akhirah bawa musulmi da ya cika tauhidin sa ya tumbatsa harkar tauhidi zai samu kanshi a cikin cikakken aminci a duniya da lahira kamar da Allah yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah yake waɗanda suka yi imani kuma basu cakuɗa imanin su da zalunci ba Allah yake waɗannan suna da al'amn suna cikin aminci kuma sune shiryayyu duniya da lahira sahabbai suka tsorata da aka saka da wannan aya suka ce ya manzo Allah wane ne a cikin mu bai taba yin zalunci ba a tunanin su zalunci kaman zalunta kai ta hanyar yin wani laifi ko gazawa cikin wani aikin alkhairi suka ce ayyuna lam yadlim nafsuhu ya rasulullah to a cikin wani zalunci kansa ba annabi ya ce ba wannan zaluncin Allah yake nufi ba Allah yana nufin shirka ita ce wannan zaluncin sai kafa musu hujja ba ku ji Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim ba to ma'ana wannan wajen allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi shirkin kenan basu cakuɗa imanin su da wata shirka ba basu zama ƴan summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru mutum yana musulmi kuma yana zuwa gurin boka yana zuwa gun dan bori yana yin wasu abubuwa na tadabaru da wasu dan burburanci yana hadawa da bata wai saboda shi dan siyasa ne kaga wannan imanin shi ya cakuɗa shi da mene da shirka to baya cikin wannan amru saboda zaka ga mutum musulmi mumini yana jin aminci a cikin zuciyarsa yana jin natsuwa da take tasowa daga wannan amincin da ya samu bayan ya tabbatar da tauhidi haka nan kuma ranar alkiyama insha Allah zai tashi a cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ka samu a cikin shi duk wannan bala'i da ake ba da labari a lahira idan mutum ya tashi da imani da ya tashi da jari mafi girma da zai tsallakar da shi dukkanin musibin lahira sai dai abinda ba a rasa ba wa in minkum illa waridha da ire-irensu amma dai karshe dai da za a buga a raya akai a kawo don Allah ya so za ta same ka ala arsatil janna ka tsallaka kenan ko Allah ya sa mu tsallaka gaba daya nabiyu akwai alhidayatu ila siratil mustaqim wanda dai hakika tauhidi Allah yana shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici kamar yadda Allah ya faɗa wannan aya yake cewa sune ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ai Allah yana shiryar da su masu cikakken tauhidi zuwa ga tafarki madaidaici wannan tafarki da kullum muke addu'a muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin yahudu ko nasara ba abu na uku zaka samu falala ta takfirul dhunub ta gafarta zunubai Allah yana cewa innallaha la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ الله بايا غافر تاما وانده يشركا ده شيء إن يموت ينا شركا أما دون زنبي كوما بايا شركا تو الله ينا إيا غافر تاما أتكي حديثا الإمام الترمذي ده صحابي عبد الله بن عباس الله يقارى مسيدا أفون ده صحابي أنس بن مالك الله يقارى مسيدا حديثي قدس من ذا الله صلى الله عليه وسلم بعد لباري تشوى أتكي حديثا الله ينا تشوى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ذنبا وأتيتني لا تشرك به لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي yace ya kai dan adam albushirinka ya kai dan adam da zaka zo gare ni inji Allah da zunubi kwatan kwacin cikin wannan duniya amma kuma ka zo gare ni baka yi mini shirka Allah yace sai in gafarta maka dukkan zunuban nan ba tare da na damu ba wannan bishara ce ga ahlut tauhid cewa Allah madaukakin sarki ya daukar wa kansa rangwanta mana da tausaya mana da gafarta mana zunubanmu matukar muna da imani da tauhidi ga kuma hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya masa wannan cewa Allah ya daukar wa kansa alƙawarin duk wanda ya mutu da tauhidi ya mutu da imani zai shigar da shi aljanna ko mun girman zunubansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mai misali da zunubai biyu cikin manyan zunubai yace wa in zina wa in sarq koda yayi zina koda yayi sata an buga misali ne da waɗannan zunubai saboda munin su ba wai a addini ba kadai har a rayuwa ma babu wata al'umma da ta yadda da waɗannan a matsayin kawai a ci gaba da su kowace al'umma da kowane irin nau'in mutane sun yadda cewa sata mummunan aiki ne ba sa buƙatar sai an ja musu aya sun yadda cewa sata mamuna yake kuma sun yadda cewa zina alfasha ce so da haka aka kwatanta da zunubai mafiya muni cikin zunubai amma fa zunuban koma bayan shirka ne Abu Dharr ya mamaki yace ya manzo Allah kana jin abin da kake faɗi kuwa wa in zina wa in sarq kace wai ko yayi zina ko yayi sata Annabi ya ce kwarai kuwa ya sake jinjinawa Annabi ya ce wa in zina wa in sarq ala ragmi anti Abi Dharr ko yayi zina ko yayi sata kuma ko Abu Dharr ko kaki ko kaso zaka sai saurara abun yafi karfin yadda yake surantawa saboda yana kallon munin waɗannan laifukan da kuma irin haddin da musulunci ya tanada a kansu kuma haka duk mutumin da ya cika tauhidi ba wai ana cewa ya je ya sha kurumin sai abin da ya ga dama bane kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma abinnan Mu'az ishara ko cewa karka je ka ba su labari fayattakilu a cikin hadisin sa na inni uhibbuka hadisin sa na abinnan haƙƙin Allah akan bayi ko da haƙƙin bayi akan Allah aka ce Mu'az da karanta da wannan hadisi ba sai gabar rasuwarsa ta'assuman yana fada din yana tsoron kada ya zama bai kyauta ba Annabi ya ce mai kai ya fada ya fada ko kuma yana jin tsoron kada ya mutu bai fadi ilimi ba ya samu zunubin boye ilimi shine ma'anar ta'assuman ɗaya daga cikin ma'ana guda ne almuhim daga cikin fa'idar tabbata da tauhidi shine zunubanka Allah zai gafarta maka amma ba fa an ce ka saki jiki kai ta yin zunubai bane kaga su sahabbai salaf da muke cewa muna koyi da su an musu bishara aljanna an fada musu ahlu badar an fada musu ahlu bai'atul ridwan an fada musu ɗaya ɗaya wansu wane da wane da wance da wance amma ba a taba samun wani a cikin su da yace bari ya shantake kawai ya saki jiki yayi sharholi ya saba ka kaddara yanzu wani ne Annabi ya gaya masa irin abin da ya gaya Uthman cewa ma barra Uthman ma fa'ala ba'da al-yaw ka kaddara yanzu wani ne aka bashi wannan latifin a ga irin ta'asar da zai ai wani ma sallah ma zai bari kawai kike ai shi yama ko Talha da Annabi ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna gashi nan yanzu zai kwana dole yake so ya ga wanda ya gama wa Allah aikin da Allah ya ce mishi kuma sai ga Talha ya fito Talha ya daina sallah ya daina azumi ya daina jihadi ya daina sadaka ba su daina ba to ashe dan kana da garantin imani wannan bai nufin kuma ka samu sakin jikin bari ka yi barna in ya zama wanda suke da garantin certificate din aljanna ba su saki jiki ba tsoro ma suke ji sayyidina umar har zai mutu yana cewa fatana da ni da waɗannan musulmai da nan mulka ranar alkiyama ya zama ni da su babu bashi ba kare bin da mu ya fai yana da kadam a musulunci sannan ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jihadi ya yi halifanci ya yi adalci yanzu kuma ga shahada amma da haka yana jin tsoron Allah ya rangwanta mishi yake fata to abin da yake so ka zama kenan kullum bainal khawfi war raja kar ka zama kana cikin al'amnu min makrillah Allah ka tsare mu na gaba a sai kuma annajat min al-khulud fi an-nar ira daga tabbata a wuta duk wanda ya mutu da imani da tauhidi to koda a ce a na ƙurya ya sha kashi wato an fadi a karan farko akwai ahlut tauhid wadanda Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da buwayarsa zai kaddara musu sai sun biya ta gidan wuta an kai su riman Allah ka tsare mu saboda zunubansu da laifuffukansu saboda Allah ya ƙara gwada izzarsa da buwayarsa da hikimarsa amma Allah zai fitar da su daga baya saboda imaninsu Allah zai fitar da su daga baya saboda taban sallarsu da alolarsu Allah zai fitar da su saboda ceton bayinsa cikin annabawa da manzanni da ƴaƴa da alƙur'ani da sauran wanda su ceto da waliyai sannan daga ƙarshe Allah zai fitar da su da shi ceton shi kansa Allah kamar hadisin Muslim ya nuna a cikin hadisin Muslim daga sahabi Usman annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ya mutu yana da masaniyar cewa Allah shi kadai ne abun bauta zai shiga aljanna amma ba dole ya shiga direct entry ba akwai waɗanda sai sun yi remedial a wuta Allah ka tsare mu daga wannan mummunan remedial ko anan duniya ka take remedial wanda cewa baka da O level mai kyau ne har yanzu ba a yi da ka shiga 100 level direct ba Allah zai ba annabawa dama su yi ceto zai ba mala'iku dama su yi ceto zai ba salihan bayi dama su yi ceto daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo wurin Allah madaukakin sarki ya nemi alfarma cewa har yanzu fa shi ya ga cewa akwai yana da labarin akwai raguwar al'umma shi a cikin wuta Allah ya bashi izini ya shiga gidan wutar da kansa ya ci gaba da ceto al'umma cikin masu kaba'irin dhunub waɗanda suka yi tarka-tarka wasu sun yi kisan kai wasu sun yi bandit wasu sun yi tata wasu sun ci riba wasu mazinata wasu 'yan luwaɗi 'yan gulma 'yan kaza duk irin waɗannan laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ceci iya wanda zai cita fa Allah ya ce mishi ka gama ya ce ya gama yana ganin duk wani wanda yake da raguwar imani shi ya gama cire shi sai Allah ya ce to ni da kaina ni ma zan yi ceto shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya yi danka guda biyu ta raguwar duka wani wanda yake da raguwar imani ko mun karantarsa Allah ya fitar da su daga wuta gabaki daya sai ya zamana waɗanda su saura a gidan wuta su ne zuriyan kafirai waɗanda suka mutu ba su da imani kaga wannan yana cikin wato ɗaya daga cikin mafiya girman falalar tauhidi cewa duk inda tarka-tarka ta kai ta kawo to muwahidi yana da lifeline yana da wani abin ceto da zai tseratar da shi Allah ka tseratar da mutum a karon farko ya Allah sannan na gaba na biyar kenan akwai kuma wanda za su shiga aljanna ba tare da ma'ayin hisabi ba dukkanin janta da gairi hisabi waɗannan su ne mafiya wanda suka fi kowa samun kaso mai tsoka a cikin tauhidi kamar su ne suke da lion share na tauhidi inda a ce kamar shias ne za a raba ku kaga waɗanta ai su ne adna wanda suke na can ƙasa to na samunsu kuma wanda suke a cikin ƙimma na tartib su ne waɗanda su kuma ba ma za su kai ga jin zafi ko kakari ko warin wuta ba, ba ma za a yi subjectin ɗinsu to hisabi ba. A karan farko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya anso damar da Allah ya bashi cewa a zo a yi hisabi, anan ba a bashi kuma dama akan cewa a cikin al'ummarka ka ware mutum 70,000 za su shiga aljanna kai tsaye. Akwai riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal sahihiya da take cewa za a ninka mishi wannan 70,000 har zuwa sau 10,012. Suwaye waɗannan? Su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da Ukasha ya yi tambaya ɗin nan, ko ya ce a sa shi a cikinsu, ya roƙa a sa shi a cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Wannan at-tawakkul din malamai suka ce ai yuhaqquna at-tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala, sune masu tabbatar da tauhidin Allah to the extent cewa akwai abin da ma halas ne amma sun haƙura da shi saboda miƙa wuya ga Allah, kaman al-istirqa, neman magani ga wanda yake da wata cuta halas ne, haka kaman wato humul ladina la yaktawun, kaman al-kayy, al-kayy shine lalas, ko an san wannan Hausa anan sakiya. To sakiya kaga hanya ce ta therapy, ta ilaj, procedure ne na magani, kuma in ta kai ta kawo ana iya yi shi. Larabawa suna cewa akhirud dawa'i al-kayy, lalas karshen magani. Ka ga mutum lalas bai sauki ba, to sai dai in tirna ne shi na karshe, ko ciwon adali ne sai zufa ta fito mai, sai ya ɗanji sauki kafin adalin ya iso. To amma su ba sa yin wannan, sun haƙura saboda dogaro ga Allah, saboda tsabar dogara ga Allah ba sa shan magani, ba sa zuwa ganin likita, ba sa yin maganin gargajiya kadis da ake, ba sa yi. To saboda tsananin dogaransu ga Allah sun kai ga har abin da ya halasta ma ba sa yi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wancan sahabi Hakim ibn Hizam, Annabi ya ba shi ka'ida cewa to kar ka roƙi komai kowa a duniya, kana son falala kaza ya ce to kar ka roƙi komai a wurin wani sai Allah, sai zamana hatta in yana tafiya akan abin hawansa idan bulalar da ake dukan raƙumi ko doki ta faɗi bai iya cewa wani dan Allah mai komo, sai dai ya tsaya ya sauka ya ɗauka da kansa, saboda tsabar tabbatar da korewa neman buƙata a wurin ɗan adam, wannan mubalaga ce. Tunda ya halasta ka nemi cewa da Allah wani mai komin kaza, mutumin yana wajen kuma zai iya miƙa maka. Wannan kamar da muka faɗa shine a'zamu samara min samarati tauhid li ahlihi dukhuluhumul jannata bighairi hisabin wala iqab. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ware wannan tawaga kafin a fara hisabi, a ce to kunan duk ku tafi aljanna, Allah ka samu a ciki. Shine Ukasha ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah ka roƙa mana Allah in shiga cikin su, yace ka kwantar da hankalinka kana ciki, shi ya riga ya samu. To irin wannan shine irin wanda muka fara da shi, da kawai shi kenan daga gan sai ya zama dan bariki kawai ta iya shege, ba sai haka ba sa bai ci gaba da kokari suke yi wajen ganin sun sake muwazaba wajen aikin alkhairi. Na gaba shine husulu shafa'a, samun ceto. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi tabbatacce a cikin wanda yake cikin Muslim sunan Nasa'i, Annabi yake cewa as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, wanda yafi kowa cancantan ceto na wanda ya furta kalmar shahada daga cikin zuciyarsa, ba wai ya furta a wajen mutuwa ba, a ya zama da cewa muwahhidi ne, ba wai dole sai ya faɗe ta sanda zai mutu ba. Wannan wata falala ce ta kuma ta daban. Duk wanda ya yarda Allah shine Ubangiji shi kadai mahalicci ba shi da abokin tarayya, ya mutu da wannan tabbataccen tauhidi, to shi yafi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya agaje shi ya fidda shi daga sarƙaƙiyar zunubai da watakila sun darkake shi. Daga cikin fannin tauhidi har ila yau shine tauhidi daga cikin amfaninsa yana sa ayyukan mutum su bunƙasa a lahira, waɗanda da ana ganin su kamar kaɗan amma su zama masu yawa. Kalla hadisul bitaqa wanda ke cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum da zai tare zai bi filin alkiyama a gwada masa littafansa mujalladai guda 100 na zunubi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mujalladi daya ya ganin idanka. Wannan mutum da ya ga tarin zunuban shi sai kawai ya ce shi dai bari ya tafi ta kawai bari ya bata kan shi lokaci ba. Sai ka tsaya la zulmal yawm, sai an yi hisabin nan ka tsaya kawai. Ya tsaya ba yi da wani confidence, bai tsaron wani arziki da zai samu, ya ɗauka yana cikin shakiyai. Da aka zo sai aka kawo wata takarda guda ɗaya aka ce wannan kuma shine aikin ladanka a duniya, baka da wani aiki na alkhairi fi shi. A cikinta an rubuta la ilaha illallah, cewa ya taɓa faɗinta da ikhlas. Sai ce wa mala'iku to amma wannan ai kuna mana izgili ne, yaushe wannan tarin da tafan za a gwada su da wannan takarda guda ɗaya? Sai mushi kai dai ka tsaya kawai a gwada, ba ruwanka ba kake ke wannan aikin ba. Nam sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ɗaura waɗannan kibɗa kibɗan littattafai na zunubai a kifatul mizan ta hagu, a sanya wannan takarda a kifatul mizan ta dama. Nam sallallahu alaihi wasallam ya ce faraja hatha, sai wannan takarda ta rinjayi wannan littattafan ta ci su nauyi, kuma sai ya tsira. Wannan yana daga cikin fa'idar tauhidi, shine ayyukan da kai na tauhidi za su yi nauyin da za su rinjayi zunubanka. Allah ka tabbata man tauhidin. Sannan a qabulul a'mal, daga cikin fa'idojin tauhidi shine Allah ya sawa kan sharadi baya an san ayyuka na waɗanda ba muwahhidai ba. Allah yana cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu, da sun yi wa Allah shirka da duk aikin da suke ya baci. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin, in kai shirka aikin ka zai lalace ka zama daga cikin ma'asaranta. Shi yasa duk wani aiki da mutum yake yi idan babu tauhidi to ba zai samu ladan shi a lahira ba. Idan Allah ya so yana iya ba mutum ladan a duniya, kafirai da suke aiki Allah baya wulakanta aikin duk wanda ya aiki. Inna la nudiu ajra man ahsana amala, idan mutum bai da imani amma yayi wani aiki na alkhairi Allah in ya ga dama sai ya bashi ladan a duniya. Ladan duniya shine Allah ya bashi wadata ko ya bashi shahara ko ta ɗaukaka ko ya wanzar da ambaton shi. Har yanzu akwai kafirai da ake ambatonsa ana yabon su a boko, ce wane wane Galileo Galili, ce Nightingale Florence Nightingale ana yaba mata, ana ganinta wata waliya shugaban masu sana'ar nursing, ko a ce Socrates ko Plato ko wani kafiri, ya sanar da kafirai iri-iri na Girka ne da na Roma da na Amurka da na nan kusa iri daban-daban, duk ana ambatan su kuma ana jinjina musu. To wannan shine sakamakon aikin da suka yi wa dan adam, aikin da suka yi wa dan adam na discovering wani abu ko na kirkiran wani abu ko na samar da solution ga wani problem na dan adam a kimiyya da fasaha ko a tattalin arziki ko a noma ko kiwo ko aikin a siyasa ko wani abu makamancin haka. Wannan ambatan su din da ake yanzu ana yaba musu shine ladan su. Wasu su kuma tun suna raye za su samu shahara da ɗaukaka da burin ƙasa tattalin arziki, to iya rabon su kenan. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sayyidina Umar ko ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya ko fi hayatihimud dunya. Sayyidina Umar ya shigo ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗakin babu wani abu kamar yadda ya ce
fama ra'aytu shay'an yuraddu ilayhi al-basar banga abun da zaka kalla ka sake kallon shi ba ghaira yace in banda wata yadda duma kaman buzu shi ma yace qadis wadda min tuli ma lubita ko min tuli ma labita babu abun da zaka kalla in banda wani buzu da aka dan rataye shi ko aka aje a gefe inda yake sallah yace shi ma dai yayi baki irin buzu na da na liman irin na da da zaka ga wurin sujuda da wurin guiwa dai yayi baki ya tsufa ko yace shi ma yayi baki to sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah inna farisan war ruma yace ga turawa nan farisa da ruma kad wuti alahu Allah ya buɗaɗa musu suna yin abinda suka ga dama sune super power suke da kamfanoni suke da pharmaceutical industry su suke da industries na kayan masarufi su suke da masar ɗinkin duniya su suke kafa dokoki su suke da UNICEF da UN da kowa ba haka suke yanzu a duniya sai da suke da kowa ba qad wuti alahu wa hum la ya'buduna Allah ba sabota Allah kike isa ba za ka roki Allah kai ma ya yalwata ma kai da al'ummarka ba yana tausaya wa halin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide sai ya tashi ya zauna yace awa fi hadha anta ya umar umar ina ganin ka cikin masu hankali wanda suka fahimci addinin na ashe kai ma da sauranka sai shi ne yace to ulaika qaumun wadanda da kake gani abinda suke ciki kake ganin kamar abin sha'awa ne yace ujjilat lahum tayyibatuhum abin alherin da suka yi ne na kwazan da suka yi shine Allah ya gaggauto musu da shi a nan duniya saboda ba su da rabo a lahira saboda ta duniya a gurin Allah ba ta kai darajar fuffuken sauro ba kamar da hadisi yake ko da ta kai daraja haka da kafiri bai jadi a cikin ta ba saboda haka Allah madaukakin sarki baya karban aikin wanda ba su yi imani ba ballantana ya ba su sakamako a lahira amma saboda adalcin Allah zai maye musu sakamakon su a nan duniya da gurgurdan abinda Allah ya so ya ba su na daukaka ko shahara ko rayuwa mai dadi ko kyakkyawan ambato ko makamancin haka na gaba dan nan muka faɗa ne na bata misali na takwas shine tauhidi yana samawa da musulmi wato ƙarfin azima da izza ta imani da al-istighna min ghairillah duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa zai zama cikin waɗanda Allah yake cewa man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a wanda da yake neman wani ƙarfi ko buwaya ya sani ƙarfi da buwaya na Allah ne Allah yana baiwa ahalinsa ahalin tauhidinsa ƙarfin zuciya da ƙarfin imani na dogaro da Allah madaukakin sarki a wanda suke jan hankalin mutane na duniya sai ya zama su ba ka ganin su a komai Allah kawai suke nufata a cikin ayyukansu to daga nan sai su samu rahatul qalbi wal bal shine na tarake daga nan sai ka ji mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa ya samu kwanciyar hankali ko da bai da kofi ko da bai mallaki komai ba ko da baya cikin yanayin da 'yan duniya suke ganin wato shine morewa mumin yana samun irin wannan natsuwa ta halawatul imani ta zaƙin imani a cikin zuciyarsa daga nan kuma sai ya samu at-tawakkul sadiq wato ya zama yana da gaggataccen dogaro ga Allah zaka komai nashi ya dogara ne da Allah madaukakin sarki wajen tabbatuwarsa wannan kuma shi zai yanta mutum ya yanta mutum daga bautar wani Allah akwai abubuwa da yawa da mutane suke bauta musu kuma bayan Allah suna bautata ma san zuciyarsu al-hawa ilahun yu'budu min dunillah a faraiti man takhadha ilahu hawa mutane suna bautata ma kuɗi ta isa abdul dinari ta isa abdul dirham mutane suna bautata ma mutsani mutane suna bautata ma ƴan uwansu mutane sawa'un shehunnansu ne ko malamansu wani ma mata shi yake bar samawa take dagutun shi duk abin da ta fada baya tsallakewa ko ya dace da magana Allah ko bai dace ba kai hajjia ce kici Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Adiyu dan Hati yace ku kuna bayan yabbe musulunci yace ku kun kasance a kristanci kuna bautan malamai yace ba ma bauta musu Nabi yace ashe ba suna halasta muku haram kuma su haramta muku halas ba yace eh suna yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mene fatilka ibadatuhu haka mutumin da ya mai da rayuwar shi ba yi da wata manufa a rayuwa in banda neman kuɗi ta isa abdud dinari ta isa abdud dirhami ya zama bawon waɗannan abubuwa wanda ba yi da wata sabga ba ya jin wani yare sai na kuɗi wanda a yanzu ma mutane har alfari suke da irin wannan to wannan ma bauta ce nau'i ne na bauta ga wani Allah to wanda duk ya cika tauhidin sa ya batse za ka ga cewa Allah ya tsirtar da shi daga waɗannan ire-iren abubuwan za ka nan shehunai da malamai da shehunai duk ana musu irin wannan bauta ta su shiga cikin hurumin Allah kuma mutanen da suke yarda da su su biye musu amma wanda yake da tabbataccen tauhidi to yana samun tsira daga irin waɗannan sarƙaƙiya da sawarwara wadda za ta iya halaka shi na ƙarshe da nake fata na ambata shine al-fawzu bi ridallahi subhanahu wa ta'ala mutumin da yake da tauhidi yana rabauta da yarda Allah madaukakin sarki Allah ya yarda da ma'abuta tauhidi ya amince da su shi sa sahun farko na ma'abuta tauhidi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mun ji irin yabon da Allah ya musu da ambatan da ya musu da cewa ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan kuma ya gafarta musu ya yafe musu ya jibance su sune auliya unashi saboda wanda bi ya bi sahun su akan wannan tabbatar da tauhidin to ana fata shi ma ya samu dace da yadda Allah yadda yake ba zai samu wahayi da za a faɗi cewa Allah ya yarda shi ba amma insha Allah zai shiga cikin wannan yarda ta Allah madaukakin sarki kuma zai ga haka a tare da ubangijinsa a cikin zuciyarsa da aikinsa da lokacin mutuwarsa da kwanciyar kabarinsa da ranar gamuwarsa da ubangijinsa wanda duk ya sake ya mutu ba yi da tauhidi jama'a ya kade ya shiga uku ya lalace Allah ka tsare mu daga sawarwarar rasa imanin mu da tauhidin mu Allah ka cika mana imanin mu da haƙaƙa mana tauhidin mu Allah ka sa kuma mu gamu da kai alhalin muna masu imani da kai da ɗayan taka da tabbatar da tauhidin ka ya Allah gafarta mana zunuban mu ka jikan magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmi wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ya Allah muna kawo kuka mu Allah mun gaza daga mu har waɗanda ake cewa shugaban nan Allah duk mun gaza gaba ki daya kai kade zaka iya Allah Allah mu mun yadda ka iya ka isa wannan jarabawa ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗauke mana ita ya Allah ka sauka mana ita ya Allah ka kawo mana mafita abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana nan dai a bata alikin shi ana nan a bata alikin za ka wala soka
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh babban shehin mu na lillahi wa inna ilaihi raji'un muna ƙara godiya kwarai da gaske bisa wannan nasiha ta musamman wannan nasiha da malam ya yi mata take na fa'idojin tauhidi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mishi da mafificin alkhairi kani da Allah wannan nasiha ta ratsa zukatan dukkan wani mai imani a cikinmu kuma sai muke jinmu ga mutan kusan akan hanyar gidan aljanna insha Allah wallahi na ji daɗi kwarai da gaske bisa wannan nasiha da malam ya yi mana kuma na san kowannenmu haka zuciyarsa take waɗanda ke nan wurin gaba ɗaya da kuma waɗanda ke gefe guda da waɗanda ma suke cikin unguwanni na kusa da na nesa to Allah ya tabbatar mana mu samu wannan ƙwarin gwiwa na wannan fa'idoji Allah ya ba mu ikon kiyaye abinda aka ce mu kiyaye kuma Allah ta'ala ya tsare mu daga abinda zai zama mana kuskure da tuntube na kasa samun waɗannan halaye waɗanda za su kai mutum zuwa ga abinda yake mara dadi domin duk wanda ya rasa rayuwa wacce aka ambata mana a yanzu mai kyau wacce zai tafi zuwa gidan aljanna to kaga ya shiga cikin wani hadari wanda yake mafi girma ya kuma samu kansa a cikin asara wacce take mara iyaka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya taimake mu baki daya duk da shi shugaba ya bada umarnin cewar saboda karancin lokaci ayi hakuri akwai babban malamin mu shehin mu da yazo mana a yanzu muna wa shehi Abu Waisa barka da zuwa muna roƙon Allah ya ƙara saka muku da alkhairi shugaba ya bada umarni gobe insha Allah za a saurare shi shima to Allah ta'ala ya kai mu ina so in yi amfani da wannan dama na gayyaci ɗaya daga cikin ƴan uwa domin ya furta kalma ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine Malam Sunusi Ahmad yana kusa saboda irin gudunmawa da yake badawa wa ita wannan tafiya yana kusa Sunusi Sunusi Ahmad zai kusa Sunusi Ahmad Uchi Uchi Malam Sunusi ko yana kusa Sunusi Ahmad Uchi bai iso ba Uchi Uchi okay bai samu ikon zuwa ba ha shine an ce Alhaji Sunusi baya nan to Allah ya saka da alkhairi dalilin gayyatarsa ƴan uwa kamar yadda muka sani duk wani mutum da yake taimakawa addinin Allah to yana da buƙatar lalle ka ƙara ƙarfafa masa gwiwa don ƙara baiwa addinin Allah gudumawa wannan wata ƴar matashiya ce a kaina da ku gaba ɗaya da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata da alkhairi da ire-irensa mu ma Allah ya ba mu ikon abinda za mu ƙara taimakon addinin wa madadinsa muna godiya kwarai da gaske muna roƙon Allah ta'ala ya yawaita mana ire-irensu waɗanda za su hidimta wa addini a don mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ta'ala ya saka assalamu alaikum wa rahmatullahi